الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a ranar 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1440 wanda ta yi daidai da ranar 26 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya zamu tashi majalisi na 19 a cikin majalisin mu da muke yi na tafsirin alqur'ani mai tsarki a wannan masallaci a cikin watan Ramadan a masallacin Al-Furqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka za mu tashi aya ta 34 a cikin suratul anbiya insha Allah amma kamar yadda muka saba za mu karanta tambayoyi in kokarin amsawa wanda kuka rubuto na farko wannan yace Allah ya kara malan lafiya da imani amin yace malam ni dalibi ne dan Allah a taya ni da addu'a Allah ya buɗa min kwakwalwata dinga gane karatu Allah ya saka da alkhairi ya ƙara mai imani to Allah ya ƙara Allah ya baka fahimta Allah ya buɗe kwakwalan mu baki daya ya haskaka zukatan mu kuma ya bamu fahimta ingantatta ya shiryar da mu kuma ya bamu ikon rike abin da ya sanar da mu na ilimi ya sanya shi ya zamanto mai amfani hujja a gare mu ba hujja akan mu ba sannan wannan yace malam da fatan kawun lafiya Allah ya kara ma imani amin malam ayi mana addu'a wato menene takaddama neman aiki Allah ya sa wato na kai takarduna neman aiki Allah ya sa mu samu tare da aure sharuwa lafiya to Allah ya yassare maka
ta boka wata tambaya ba duk wannan abdu'i ne wani irin abu ne duk boka wata tambaya ba
akwai mai tambaya na'am mai tambaye ka na'am wa ashidu da wai adli minkum kana son tafsirin aya muna tafsirin wata aya zaka shigar da mu kafin ai me
ayi sakin
wajen kafa shaida zahirin ayar akan raja'ani yayin da zaku yi komai wa ashidu da wai adli minkum wa aqimu shahadata lillah lokacin kome ne shine za a yi shaida shine zahirin ayar waɗansu sun ɗauki kan cewar akan saki ne da lokacin kome din amma ijma'in malamai ne cewa idan dai aka yi saki ko ba a yi shaida ba saki yayi haka zalika idan aka yi kome ko ba a yi shaida ba kome yayi sai dai ana ƙarfafa koman da yin shaida kamar yanda saki din shi ma mustahabi ne a yi shaida amma ba sharaɗi ne na ingancin saki ko kome ba na'am mutum ya saki matarsa bayan sati biyu ta fara idda sai ya rasu za ta yi masa takaba idan dai saki ne wanda yake na kome sakin kome tana nan a matsayin mata amma idan saki ne ba'ini ba mata bace saboda haka za ta yi iddar ta saki ba za ta koma iddar a takaba ba na'am okay to ai na'am jazakallahu khair saki ba'ini shine saki wanda yake babu kome a cikin sa ba za a sake koma ba sai an daura aure kamar saki uku a kalma daya ko saki na uku yayi saki na daya na biyu sannan saki na uku ko kuma auren da alkali ne ya raba shi saki ne ba'ini in banda wanda aka togace guda biyu shine sakin ila'i da sakin rashin iya ciyarwa haka zalika idan hulu'i ne matar ta fanshi kanta wannan saki ne wanda yake ba'ini to shi saki ba'ini idan mutuwa ta afku ba za ta gado ba domin alakar auratayya ta riga ta yanke, amma idan saki ne na komai mata ce, saboda haka sai ta yi intikali ya zuwa ga sakin ya zuwa ga takaba, shine zai zama to iddarta wata hudu da kwana goma. Mutumin da ya mutu da nauyin azumin kafara a kansa, idan yana ai ku ne baku ko tambayoyin ba, saboda haka shi kuma sai majalin sa ne. Mutumin da yake da bashin kafara a kansa ya mutu bai yi ba, ko kuma ramuwa ta azumi, to malamai sun saba a madhabar Malik ba za a rama masa ba don ibada ce badaniya, ibada ce ta jiki. Amma a madhabar Imam Shafi'i za a rama masa, saboda kuma wannan yana da ƙarfi, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi sawmun sama anhu waliyuhu, wanda ya mutu yana da azumi a kansa waliyinsa sai ya masa azumi. Wannan shine yafi ƙarfi idan wato azumin bakance ne ko azumin kafara, banda azumin Ramadan. Shi azumin Ramadan babu zancen a rama ma mutum, amma azumin kafara wanda yake ya riga zimmarsa, wato nauyin ya riga ya rataye da wuyansa, to idan ya rasu bai yi ba, ɗan uwansa sai su yi masa. Suwaye waliyansa? Su ne waɗanda za su gaje shi da asibci. Idan yana da ‘ya’ya su ne, idan kuma ba shi da ‘ya’ya yana da mahaifi, to shi ne zai zamanto da shi da sauran danginsa na uba, su ne waliyansa, su ne za su yi masa azumi. Rukunin itikafi shi ne zama a masallaci. Rukunin itikafi wanda yake idan babu shi babu itikafi, shi ne zama a cikin masallaci. Dukkan sauran abubuwa ba rukunai ba ne. Saboda haka idan mutum ya yi itikafi, azumi ba rukuni ne na itikafi ba a bisa sahihin magana ta malamai. Ba rukuni ne mutum zai iya yin itikafi ba tare da yana azumi ba. Ibada ce daban, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya tambaye shi, nayi bakance kan cewar zan yi itikafin dare daya a cikin masallaci mai alfarma, sai ya ce ka cika bakancenka. To da daddare ana azumi, amma ya kira shi itikafi. Saboda haka wannan shi ne mazhabar Shafi'i, duk da yake a mazhabar Malik itikafi sai da azumi, saboda ambaton itikafi ya zo ne tare da ayoyin da suke magana akan azumi. Amma rukuni wanda yake shi ne wanda idan babu shi babu itikafi, shi ne zama a masallaci, domin ma'anar itikafi din kenan, lizimtar masallaci. Da rashin fita, sai idan fita ce ta larura, ta buƙatar ɗan adam, kamar cin abinci, kamar zuwa banɗaki, amma ba zai fita ba domin ya je dubiyar mara lafiya, ko ya je halartar jana'iza, babu laifi kamar ya fita. Fita wadda take ko da ba ta larura ba, fita ta bukata, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da matarsa Safiya da ta kawo masa ziyara yana itikafi, ya fita ya raka ta bakin masallaci. To kaga wannan fita ce ba ta larura ba, fita ce ta haja, dan haka fita ta haja ta halatta. Amma kamar yadda masu itikafi suke yi, su zamanto a harabar masallaci, suke zama suna ta shakatawa ai ta hirace, to a gaskiya itikafin su yana cikin hadari, domin harabar masallaci ba masallaci bace. Don haka nema idan mutum yana da janaba zai iya zaman sa a haraba, amma ba zai zauna a cikin masallaci ba. To kaga in mutum ya fita ya je zauna a haraba, in ba bukata ce ta fitar da shi ba, to ya zamanto ya rusa rukunin itikafi, don haka a kula da wannan. Wannan ya ce, na hau babur babu fitila, na buge wani, sai kuma mai mota ya karasa shi har ya mutu. Sai na ce wa polis, mai mota ne ya buge shi har ya mutu, na ɓoye na wa laifin, yaya hukunci na? Wannan kana cikin haɗari, abu ne na rai, abu ne ya haɗu da rayuwa. Amma ya zamanto kan cewar baka yi abin, baka bayyana hakika ba, domin a zahiri a cikin wannan a zahiri a cikin wannan ku ne kuka yi tarayya a cikin kashin shi domin da ba dan ka buge shi ba mai mota ba zai karasa shi ba da ka buge shi ya fadi na'am kuma sannan baka da fitila mai mota inda ba dan ka buge shi ba wataƙila mai mota ba zai taka shi ba saboda haka ku kai musharaka a cikin kisan sa duk da yake ba za a ce na ganganci ba amma kai inda akwai idan aka ce za a yi hukunci a kanka wannan yana daga cikin shibhul amd kama ne da ganganci kisa ne mai kama da ganganci domin kana tafiya babu fitila a tare da babur ɗinka kuma rashin fitilar shine yasa har ka buge shi domin da fitila wataƙila da zai kauce maka kuma shi ai ta baya yake kai ne ta gaba shari'a ta sanya maka haƙƙin kula da gabanka dukkan mai abun hawa yana da mas'uliya yana da nauyi akan abin da ke gaban dabbarsa kamar yadda malaman fiqhu sukan ce wato mai dabba wanda yake kan doki ko raƙumi to yana lamunin abin da ke gaba baya lamunin abin da ta yi da bayanta in ta harbi wani wannan ba nauyinsa ba ne amma in ta buge wani to wannan lamuni sai ya yi lamuninsa don haka abin da yake zahiri shine kun yi tarayya a cikin kashe shi don haka wajen diya tare za ku biya diya in ba su yafe ba sannan kafara kowannen ku zai yi kafara ɗaya kafara cikakka ba a raba kafara kowanne zai yi kafara kai za ka yi kafara azumi 60 shi ma mai mota zai yi kafara azumi 60 na? A sai ya je ya nema haƙƙi ne a kansa gare ya nema ya biya a nan bisa ya biya ranar alkiyama bai biya ba jininsa yana rataye da shi wannan ya ce ta ƙarshe Allah ya ƙara ma lafiya idan mutum ya kasance ya lazimci yin sallar dare kafin Ramadan to malam idan mutum ya bi jam'ir sallar tarawih da shafa'i to mutum zai iya jinkirta wuturi ne ko zai bi liman ne ya yi wuturi mun sha amsa wannan tambayar mun sha amsa ko a cikin wannan azumin mun amsa kan cewar mutum abinda ya fi ya yi wuturin sannan in ya koma gida ya ci gaba da yin nafilarsa raka'a biyu babu laifi mutum ya yi waɗansu nafilfilin bayan ya riga ya yi wuturi wannan doguwar tambaya ce ba zan karanta ta ba san ke ce ba a karan kala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
نعم الله جل وتعالى يتي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ba mu sanya ma wani dan adam mutum ba mu sanya ma wani mutum gabaninka dawwama a duniya ba shine al-khuld kamar yanda wato a farkon surar Allah madaukakin sarki ke cewa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin annabawa da muka aiko gabaninka ba mu sanya su jikuna ba wanda ba sa cin abinci wato ba mutane ba jiki ne gangar jiki wanda baya cin abinci kamar yadda mutane suka ce suke ci wa ma kanu khalidin kuma su ba su kasance masu dawwama a cikin kasa ba dukkan annabawan da Allah ya zo ya aiko haka suke saboda haka neman wannan sifa ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato a fita ce daga cikin al'adar Allah jalla wa ala kuma na biyu wannan ayar inkari ce ga mushrikai da suke burin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai mutuwa zai ku saura da yako ku jira shi mutuwa ma zai duk a huta am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raybal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al mutarabbisin ko ku suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mawaki ne da muke sauraron saukar masifar mutuwa a kansa to Allah ta'ala yace ka ce musu fatarabbasu ku zauna ku saurara inni ma'akum minal mutarabbis lima anna suraru tare da to yanzu da suka ce ai ku kyale shi mutuwa zai to sai Allah yace to ai da to in ma mutuwa zai to ai da ma ba mu sanya ma wani mutum gabaninka da goma a duniya ba afa in mitta to idan kai ka mutu ya rasulullah afa humul khalidun su masu da goma ne a duniya har da zasu ga mutuwar taka a ce gashi ka mutu su kuma zasu dawoma su rayu har su zamanto su sun ga mutuwarka a cikin wannan ishara ne daga Allah jalla wa ala akan cewa shine zai ga mutuwar su ba su zasu ga mutuwar sa kuma abin da ya faru ke dukkan waɗanda suke wannan izgilin inna kafainakal mustahzi'i dukkanin su mutuwa suka yi a yakin Badar aka dauki gawawwakin su aka jefa cikin rijiyar Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya tsaya a kansu ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce kun samu alƙawarin da Ubangijinku ya yi muku gaskiya ni na samu alƙawarin da Ubangiji na yi min gaskiya daga ciki ga wannan afa in mitta fahumul khalidu idan kai ka mutu su da goma za su yi da har za su zo su ga mutuwarka to shi yasa ake cewar wato kada ka ce za ka yi burin mutuwa ga wani sai ka zamanto kan cewar kai ne za ka mutu shi ya ga mutuwar taka to a cikin wannan akwai ta'arid ga wannan to sannan Allah ta'ala ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta dandana ɗacin mutuwa an kawo da zauk dandano wanda yake na harshe saboda ishara ga wato daci na fitar rai domin abinda ake nufi da dha'iqatul maut dandana wato mutuwa shine sai ta dandana magagin fitar rai zafin fitar rai shi yasa wannan ayar an fuskantar da ita ne ga mu'minai domin ya zamanto wa'azi gare su cewa kowane rai sai ya dandana wannan dandana mutuwa ga wanda yake da rai amma bayan mutuwa ta riga ta zo ba za a dandana ta ba saboda haka abinda ake dandanawa abinda yake gabanin mutuwa domin shi ne wanda yake jiki yake ji kafin rai ya fita idan rai ya fita kuwa ai babu zancen kuma jin wani daci sai dai kuma za a shiga cikin rayuwar barzakhu rayuwar barzakhu kuwa wannan halin rai daban ne amma a wannan rayuwar ta duniya shi ne mutum zai dandana wato zafin fitar rai yayin da yake zuwa to kowane rai sai ya dandana wannan a ko'ina ya mutu sawa'un ya mutu ta hanyar rashin lafiya ne ko ya mutu ta hanyar hadari ko ya mutu ta hanyar kowace irin hanya ce sai ya dandana wato magagin mutuwa wani bulukun bisharri wannan shi ne karshen kowane mutum karshen kowane mutum kenan kuma annafsu a nan ana nufin wato rai wadda take abinda yake wadda take a bisa muta'arifi a bisa sanannen abu na rai ana nufin rai ɗan adam ran ɗan adam ba ana maganar mala'iku bane ba ana maganar mala'iku bane duk da yake su kansu mala'iku kamar yanda yazo a hadisin as-sur mai tsawo su kansu mala'iku su ma sai sun dandana mutuwa kamar yanda yazo a wannan hadisin cewar Allah madaukakin sarki bayan an yi hura a cikin an hura a cikin kaho duk waɗanda suke cikin ƙasa sun mutu to sannan kuma waɗanda suke sama mala'iku har hamalatul arsh masu dauke da al'arshi har jibrilu da mika'il duk su ma sai sun mutu ya zamanto babu kowa sai Allah azza wa jalla kowa zai dandana mutuwa kamar yanda dan haka annafs anan abu ne wanda yake ya hada mutane ayar tana magana ne akan dandana mutuwa ga mutane amma mutuwa tana rubuce ba kawai akan mutane ba hatta ga mala'iku Allah madaukakin sarki yace wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah in aka hura a cikin kaho duk wanda ke cikin sama da ƙasa za su mutu as-sa'at shine wato fitar rai fa akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun wato as-sa'iqa yayin da kamar yayin da bani Isra'il suka ce wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum as-sa'iqa shine wato abin da zai fitar da rai shi yasa Allah ya ce bani Isra'il da suka ce ba za su yadda da annabi Isa Musa ba za su yadda da Allah ba ba za su yadda da cewa annabi Musa yayi zance da Allah ba sai ya nuna musu Allah iri-iri sun ganshi to sai tsawa ta same su wanda ta fitar da ransu to sannan Allah ya tayar da su thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum sannan muka tashe ku bayan mutuwarku to wannan as-sa'iq din fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin kasa za su mutu wato za su some some wanda ake nufi su man fitar rai ransu zai fita to sannan Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kuma muna yi muku jarabawa da sharri da kuma alkhairi fitnatan halin kasancewarsa ibtila'i wato gwaji a gwada ku wa ilaina turja'un kuma gare mu za ku dawo wannan ita ce hakika da baka isa ka fita daga gare ta ba haka alqur'ani yake gaya mana mu suwaye wannan shine hakikar rayuwa Allah ya ce muna yi muku jarabawa da sharri muna yi muku jarabawa da alkhairi domin ibtila'i domin gwaji domin mu gwada ku in Allah ya jarabce in Allah ya jarabawa da sharri shine abin da rai baya so domin ya gani wane ne zai yi hakuri wane ne zai yi kauna idan harara zafi yazo talauci rashin lafiya tsanani abinki in yazo ma mutum to jarabawa ce Allah yake yi ya gani wane ne daga cikin bayi idan wannan yazo zai zama to ya hakura ya hakuri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne kuma zai dauke kauna ya ce ai shi rayuwa ma ba ta da amfani har ya kai ya zuwa ga ya kashe kansa domin yanke kauna ne yake sa mutum ya ce zai dauki ransa wanda ana samun wannan abin ta kai ce hatta a cikin musulmi bayan irin narkon da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan wanda ya kashe kansa cewar zai kasance a cikin azaba ne a dawwamammiya har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya so karewar wato wa'adinsa da kuma imaninsa asalin imaninsa zai cece shi ya fita amma zai tsaya a cikin azaba lokaci mai tsawo wanda ya kashe kansa da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da lasar dafi to haka a cikin wutar jahannama zai rinka lasar dafin yana mutuwa ko ya caka ma kansa wato a karfi ya kashe kansa ko ya rata wuyansa ko ya hau kan tsauni ya fado ya kashe kansa to duk da irin jinsin abin da ya a nan duniyar da ya dauki ransa da wannan azaba za a rinka azabtar da shi a cikin wutar jahannama halidan muhalladan fiha abada har abada kamar yadda yazo a cikin sahih muslim to wannan abin da yake kawo wannan wato shine wato wato yanke kauna daga rahmar Allah yanke al-qunut min rahmatillah al-qunut qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun kamar yadda annabi Ibrahim Allah ya kaito mana ya fada wane ne yake ɗebe kauna daga rahmar ubangijin sa illa mutane bacci to Allah ya jaraba yayi mana jarabawa da sharri da abin da ba ma so to Allah yana yi ne ya gani waye zai hakuri yace bari ya saurara har Allah bari ya jure ya tsaya akan wato akan ibtila'in da Allah yayi masa da fatan Allah madaukakin sarki zai yayi masa wane ne kuma wanda zai zamanto yake yanke kauna domin idan sharri yazo mutane haka suke iri biyu ne akwai wanda yake hakuri akwai kuma wanda yake ba zai iya hakuri ba sai ya yanke kauna to masu hakuri mu'minai ne haka kuma in alkhairi yazo Allah yana kawo jarabawa alheri idan yazo shi ma jarabawa ne wadata da lafiya da dukiya da izzar duniya da mulki a duniya duk wannan alheri ne domin abin da rai yake so to in Allah yayi wannan ita ma jarabawa ce domin ya gani waye zai gode wane ne kuma zai butunce ma Allah ya gode ya ce wannan ni'ima ce ta Allah ya zanta da ni'imar Allah ya san cewar Allah ne ya masa ba iyawarsa bace ba karfinsa bane kuma ya aiwatar da wannan ni'imar inda Allah yake so ya butulce shine yace shi ba amma dai na ga masa cewa Allah ne ya bashi in zaka tashi kai kokari ka tashi kai kokari shi ma kokarin sa ne ya bashi to kaga wannan ya butulce ma Allah yayi inkarin ni'imar Allah a gare shi to kuma mutane haka suke kashi biyu ne akwai masu godiya ga Allah akwai masu butulce ma Allah to rayuwar nan haka take rayuwa ce ta jarabawa kuma jarabawa wannan bata tsaya akan mu'minai kawai ba akan dukkan mutane ne Allah ta'ala ya ce am hasiban ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin za su tsere mana ne ba za mu musu ibtila'i ba za mu jarabce su ba Allah yana jarabar kowa wa nablukum bisharri wal khairi fitna nablukum muna yi muku jarabawa ana nufin ku bani adam gabaki daya wanda aka ce kullu nafsin dha'iqatul maut to dukkaninku mune muku jarabawa to rayuwar duniya haka take to shi yasa mumini yafi kowa sa'ada yafi kowa arziki a rayuwar duniya har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa kirari yace ajaban li amrin mu'min abun mamaki al'amarin mumini abun kayatarwa ne in asabatu sarra shakara fa kana khairan lahu idan sauki ya same shi sai ya gode ma Allah wannan shine alheri a gare shi wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu in kuma wato cuta abin ki ya same shi sai ya hakuri ya daure wannan shine alkhairi a gare shi walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min wannan baya ga wani makhluki illa ga mu'mini mu'mini ne yake da wannan hali saboda haka wannan ayar tunatarwa ce da zaburarwa akan yadda ya kamata mu fuskanci rayuwa ba za ka raba rayuwa da jarabawar kyakkyawa ko jarabawar mummuna ba kullun a cikin daya kake kullun cikin dayan kake yau idan in ka tashi kana tashi da safe zaka tashi ne da wannan ko dai ka tashi da abin kyau abin da kake so to Allah yayi maka ne dan ya gani zaka gode ko ba za ka gode ba ko zaka rafkana ka gafala ko kuma abin da baka so Allah ya gani zaka yi hakuri ko ba zaka yi hakuri ba wani lokaci ba lallai rashin hakurin ya kai ka zuwa ga ɗebe hasho ba wani lokaci rashin hakurin zai sanya ka zuwa ga raki ne ka zamanto aljazir kai raki kai ta kai kukan Allah kai ta kai kukan Allah kana cewa yau kaza yau kaza yau kaza kullun kai kenan to wannan yana daga cikin wato ibtila'in da shi ma Allah wannan masifa ce domin na farko dai ba zai cire abinda Allah ya kaddara maka ba sannan damar da Allah ya baka da ka samu daukaka ka rasa ta sannan abun ba zai gushe ba sai lokacin da Allah ya rubuta zai gushe wannan kukan da kake yi da koken da kake yi da kai ƙara Allah da kake wajen ma'amukai domin kai ƙara Allah ne Allah ba zai wannan ba zai sa al'amarin ya ƙare ba har sai lokacin da Allah ya rubuta maka yazo sannan ya ƙare shi yasa daga zarar abu ya same ka din wanda yake ka tashi kaji baka ji dadi ba kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa ahluf li khayran minha ka fadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kace allah ka bani lada a wannan musiba kuma ka musanya min ita ka maye min ita da abinda yafi ta alkhairi kyakkyawa kuma tana samun ka ka tuna daga Allah ne kace alhamdulillah ka gode Allah komai karantar ni'imar domin baka san cewar kalmar nan da zaka faɗa ta yardar Allah ce baka san cewa ko ita ce sanadiyar arzikin ka da har abada ba zaka tafi ba to sannan Allah ya ce wa ilaina turja'u sannan gare mu kadai za a mayar da ku ba wajen kowa za ku koma ba wajen Allah ne kowa sai ya san cewa sai ya kwanta ya mutu to kowa idan ya kwanta ya mutu wajen Allah zai tafi ba ko ina ba ba kawai ka tafi bane ka shiga cikin gas an manta da kai a kana nan ka koma wajen Allah ko ba ki saka canza wannan ba domin kana ganin yanda mutuwa take babu halin da dan adam yake zamantowa abin tausayi irin lokacin da ya mutu sai inda ake yi shi kai kanka daga ganin yanda in ka mutu ake yi maka da farko dai ba za a saka a inda kake so ba za a yi maka abin da kake so ba sai abin da aka ga shine yafi maslaha a yi maka shi yasa hatta kafirai idan suka ga yanda musulmi suke sai su kan cewa musulmi sun fi hankali wajen mu'amala da mutuwa amma a ce mutum wai wanda ya mutu daga cikinsu a yi masa ado da irin kayan da ya fi komai so
a tittila masa kudi aje kuma a sashi a cikin kasa sun san wannan abin hauka ne sun san hauka ne to saboda haka babu wanda babu dan babu halin da dan adam yake zama abin tausayin lokacin da ya mutu sai inda aka kai ka to mumini shine Allah yake tunatar da mu anan kan cewa wajen Allah za mu koma saboda haka rayuwar mumini ga baki daya ta nadi ce ta wannan komawar da zamu wajen Allah jalla wa ala na'am
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُدْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون
Allah jalla wa ala yace wa idza ra'aka alladhina kafaru kuma idan wadanda yayin da wadanda suka kafurta suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa ba sa rukanka face da izgili wato in suka ganka sai su rinka maka izgili menene izgili shine wato su sanya ka abun wasa da abun aikakaci ai ba'a ai shewa ai dariya wato mutum ya zamanto kan cewar abun a mayar da shi abun wasa da matsayinsa sallallahu alaihi wasallam da kuma girmansa a cikin su tunda sun san matsayinsa sun san danginsa sun san kuma irin martabar da yake da ita a cikin su bal kafin musulunci lokacin da aka zo gina Ka'aba aka ce aka yi ta rigima wane ne daga cikin kabilun Quraysh zai samu martabar daukan Hajarul Aswad ya sanya shi a inda yake yayin da aka zo gina saki ginin Ka'aba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara 35 sai suka ce abinda zai musu maganin rigima wanda duk ya shigo ta babu Bani Shayba ya shigo cikin masallaci shine zai warware rigima sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya shigo kowa yayin murna ja al-amin ga amintacce yazo kowa ya yadda da shi ka duba abinda yake a cikin tarihin Quraysh gina Ka'aba da ba kowane karni ne zai samu ba wataƙila tun kakannin da aka yi ba a sake yi ba saboda haka lokaci ne da yake tarihi zai kiyaye shi amma suka amince da babu wanda yake suke soye musu wannan in ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba yazo ya cire ridainsa gwadansa ya shimfida ya dauko Hajarul Aswad ya sa a tsakiya yace kowanne daga cikin kabilar ya bada shugabansu su zo su dauko ridain a kawo daidai inda yake sannan ya sanya hannunsa ne sarki ya dauki dutsen ya sanya ya azashi to da wannan matsayin amma suka mayar da shi abin kakaci abun wasa abun ba'a da zumbe da yafuce da dukkan nau'in wato a izgili menene suke faɗa a izgilin nasu a hadha alladhi yadhkuru alihatakum yanzu wannan dinnan wannan hadha din litahqir tawlaqantarwa wato yanzu wannan ne wato shi ba akan komai bane shine wanda yake ambaton iyayen gijinku da mummunan ambato wato shine wanda yake aibata gumakanku wato suna yin wannan da kamar cewa ai suna da hujjar su masa ba'a su masa izgili domin ya aibata gumakansu to wannan ne yake aibata gumakanku to shine Allah ya ce wa hum bi dhikri rrahmani hum kafirun amma su kuma ga ambaton Allah Ar-Rahman su kafirai ne su ne ainihin kafirai wato suna fushi kan an fada aibin guma kansu kan cewa ba sa menene aibin da ake fada a kansu cewa ba sa cutarwa ba sa amfanarwa su halitta ne ba su halitta ba wanda yake dir duk hakika ne a kansu to wannan aibin shine abin da suke sanya su bakin ciki amma su ba su ga kan cewar wane ne yafi cancantar ya musu izgili irin musu irin Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi ba domin su sun kafurta da ambaton Allah Ar-Rahman maimakon su yabi Allah sai ya zamanto kan cewar suna cewa ba su san ma wane ne Ar-Rahman ba su Ar-Rahmanun da suka sani shine Rahmanul Yamama wai Musailimatul Kadzdzab bayan kuma sunan Allah Ar-Rahman yana wajen su suna inkarin suna inkarin wannan sunan suna inkarin sifanta Allah da wannan sifa ta Ar-Rahman wanda yake shine ya zamanto kamar alabi ga ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda su ba su yadda da shi ba sun yadda da Allah wanda ya halitta ya halicci sama da ƙasa amma Ar-Rahman ba su san shi ba in aka ce musu wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man ar-rahman in aka ce ku sujada ga Ar-Rahman sai ce wane ne kuma Ar-Rahman ba za su faɗa haka ba inda an ce musu ku sujada ga Allah saboda sun san Allah shi ya halicce su amma suna inkarin Ar-Rahman saboda kasancewar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yawaita sifanta Allah da wannan suna madaukaki suna mai girma kamar yadda muka gani a tafsirin suratu Maryam to Allah madaukakin sarki yace alhali su suna kafirta da Allah da ambaton Allah Ar-Rahman wanda ya wajaba a ambace shi da kyakkyawan ambato ambaton Allah da kyakkyawan ambato Allah yana kishi da wannan shi yasa shi kansa ya yabi kansa dan haka kaga da suka da ya zamanto ba su yi kishin yabo ga Allah ba ba su yi masa kyakkyawan ambato ba Allah madaukakin sarki ya aibata su da wannan dan haka duk wanda ya kauce daga ambaton Allah jalla wa ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace to ya kuskure tafarkin Allah tafarkin shiga aljanna duk wanda ya kuskure tafarkin zikirin Allah ambaton Allah da kirari a gare shi to ya kuskure tafarkin shiga aljanna domin hanya ita ce hanyar da Allah yake so kuma ita ce hanyar da mutum ba zai rabu da Allah ba to sannan Allah ta'ala yace khuliqal insanu min ajal mutum an halicci dan adam an halicci mutum min ajal daga gaggawa da gaggawa wato ma'ana gaggawa tana cikin asalin dabi'ar dan adam kai ka ce daga gaggawar aka halicce shi wato shi ba wani abu bane illa gaggawa saboda yadda ta zamanto da sassa a cikin dabi'arsa ai wannan wato sifar ta tabbata a cikin sifar insaniya sifar mutuntaka har ma wato ta lizimce shi yadda zai zamanto mutum ba zai iya hakuri ga barin yin gaggawa ba gaggawa akan abin da yake so ya samu ko gaggawa abin da yake ki ya kau idan wani abu da mutum baya so yazo ya same shi to so yake yanzu abin ya rabu da shi idan kuma wani abu yake tsammanin zai same shi so yake yanzu abin nan ya same shi wannan haka dabi'ar dan adam take sai dai mutane darajar su daban-daban ce gurgurdan samun amfani da basi da hankali wajen yi mai rayin zani shi yasa aka kirawo dan adam mai cikakken hankali aka kira shi al-halim wato mai hankali mai yi mai kansa linzami ya zamanto bai yi wannan gaggawar ba da mutanen Wabd Abd Qais suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Ashaj daga cikin su shugaban su jagoran su ko yana gaggawa ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa sai ya ce a nuna masa inda zai yi wanka ya je ya yi wanka ya cire kayan ya sanya sababbin kayansa wanda suke cikin kenken ya sa su sannan ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da shi sai da ya zo ya gaishe shi ya yi masa mubaya sai ya ce inna fika la haslatayn kana da dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasuluhu Allah da manzansa suna son waɗannan halaye naka sai ya ce wa ma huma ya rasulullah menene waɗannan halaye yace al-hilmu wal ana hankali da sannusan cikin al'amura hankali da sannusan mai hankali ɗaya daga cikin alamun hankali shine sannu sannu zaka iya mu kanka da zani to gurgurdan dabi'ar gaggawa haka take a halin dan adam wa khuliqal insanu ajula kamar yadda yazo a cikin suratul isra nan kuma Allah ya ce khuliqal insanu min ajal an halicci mutum da gaggawa yayi hakuri kan abin zai zo bage saboda me nesa innahu kana zaluman jahula dan adam wato mai yawan cutar kansa ne mai yawan jahilci jahilci shine yake sanya domin in ka jahilci cewar yaushe abu zai zo maka alal misali mutum ne yana tashi yana neman ya tashi haikan akan neman abu duniya sai ya ga haramun tago kuma yana ta addu'a yace to watakila wannan ita ce dama yana ta addu'a Allah ya kawo to gashi sun zo sai bai yi hakuri din halal din ta zo ba saboda gaggawa cewa sha yanzu magani yanzu yake so haramun din na zuwa sai ya cafo ta bayan da yayi hakuri halal din tana zuwa to yanzu da yana da sanin cewar haram ce za ta fara zuwa dan a jarba shi sannan daga baya halal din za ta zo ba shine sai maganin wannan gaggawar ta sa ba sai ya jira halal din ko to haka dan adam yake saboda jahilcin sa ba zai iya yin hakuri ba sai yayi ma kansa tarbiyar ilimi wanda hankali ne yake bayar da ita to munasabar ambaton wannan ayar da Allah ya ce an halicci mutum wato bisa an halicci mutum wato da gaggawa da sifar gaggawa tare da shi ba wai Allah ne ya gaggawar halittar tasa ba saboda wato musulmi suna ta cewa wai me yasa mutane me yasa kafirai suna yin izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma azaba bata zo ta same su ba wato suna gaggawar su ga azaba ta zo ta same su a nuna mana to sai Allah yake an halicci mutum a cikin wannan sifa ta gaggawa sa urikum ayati zan nuna muku ayoyina fala tasta'jiluni shine aka shafe yadin falata shi yasa ai kun ga a cikin mus'ab din ake mata kisa falata tasta'jiluni kada ku nemi wato kada ku sanya ni ne gaggawa wato kada ku nemi gaggauta zuwan abinda lokacin sa bai yi ba a waje wato zan nuna muku ayoyina na kan cewar wa'adin da nayi ma manzannina tabbas gaskiya ne kada ku yi gaggawa to kuma abinda Allah ya nuna musu kenan dan a yakin Badar duk waɗannan masu gaggawar masu izgili din Allah ya halakar da su kamar yadda Allah kaga tun yaushe Allah ya faɗa a cikin suratul hijr yace inna kafainakal mustahzi'in alladhina ja'alu alqur'ana ibin muza mun isar maka Allah ya kawo shi da sigar madi mun riga mun isar maka masu yin izgili to kaga Allah ya gama da sha'anin su kenan abinda kawai yayi saura a saurara a jira lokacin to lokacin ku yazo yaki lokacin yakin Badar duk Allah ya halaka su gabaki daya to shine Allah yake ta zan nuna muku ayoyina to kuma Allah ya nuna mu musulmi kamar yanda ya faru a yakin Badar dan haka yace kada ku nemi gaggawar saukar azabar tun a nan duniya a cikin wannan akwai nuna kan cewar dan adam kada ya zamanto kullun yana hankolan ganin natija ya tsaya shi dai abinda yake shine nasa ya kyale al'amarin Allah shi ya tabbata wani lokaci damuwa da kan cewar sai kaga abinda yake cikin gaibu ko kuma abinda yake ba a hannunka yake ba shine zai sanya mutum sai ya ga shiga cikin wata hanya yanzu mutane da dama sai ga suna ta kokarin fassara abubuwan da suke faruwa a nan duniya da irin hadisai da suka zo na alamomin karshen zamani shikenan a ce ai gashi nan wani shine dujal wani sune sojojin mahadi wani sune kaza duk yana daga cikin wannan gaggawa wannan abu ne wanda yake Allah ya bar ma kansa sani tawilin waɗannan abubuwan za su zo a lokacin da Allah ya kawo su dan haka dan adam mumini kada ya zamanto wato mai hankolan neman tabbatar wato ganin natijar abinda Allah madaukakin sarki ya alkawarta domin ba lallai abin ya zo a rayuwar mutum ba Allah madaukakin sarki zai iya sanya zai iya gaggauta abin kuma zai iya daukar rai dan adam kafin al'amarin ya faru fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un ko imma dai mu nuna maka abinda muka yi musu wa'adi muka yi musu narko cewa zai same su ko kuma mu dauki ranka kafin lokacin to duk dai wajen mu za su dawo ga baki daya to sannan Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna mata hadha alwa'd kuma suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin wato lokacin saukar wannan azabar in kuntum sadiqin in kun kasance magaskata wannan maganar ishara ne ga maganar kafirai su ne suke cewa to yaushe ne alƙawarin da ake mana kan cewa ake cewa azaba za ta sauka azaba za ta sauka yaushe ne wannan in kun kasance masu gaskiya Allah ta'ala sai yace law ya'lamul ladina kafaru da waɗanda suka kafirta suna sanin hina la yakufuna an wujuhihimun na lokacin da ba sa ije wato wuta gabarin fuskokinsu wala an zuhurihim wala gabarin bayayyakinsu wala hum yunsarun kuma su ba za a taimake su ba a hana musu azaba ba a faɗi jawabin menene laudin ba da za su ga wannan domin zuciyarka kai da ake gaya maka ta tafi duk inda za ta tafi wajen tunani yaya za su kasance a irin wannan lokaci idan suka ga azabar ta zo kuma a halin zuwan nata ba za su iya samun wani abu da zai ije musu wannan azabar ba kuma ba za su samu wani wanda zai hana saukar azabar akan su ba ga su suna cikin ta yaya za su ai a lokacin nan shine ido zai raina fata da ba su izgili ba yayin da suka yi izgili da ba su kira ma kansu gaggawar saukar azaba yayin da suka kira ma kansu gaggawar saukar azaba ba amma ba a faɗi jawabin ba saboda ka kaddara irin wannan hali wanda yake yayin da azaba ta sauka ga dan adam domin lokacin nan zai raina kansa domin ita azabar Allah Allah ya yi ta yadda ba wanda yake sai ya ice ta karfinka ba zai ice ta ba tanadinka ba zai ice ta ba dabararka ba za ta ice azabar Allah kuma baka da wani mataimaki wanda zai zo ya ce Allah kada ka yi wannan azabar ni zan kare shi wane mutum to Allah madaukakin sarki yace bal ta'tihim baqtatan ita azabar Allah za ta zo musu ne baqtatan wato barabe ba zato faja'atan wato ba tare da wata ba wato alfaja'a shine abu ya zo maka ba tare da kana sauraron kansa ba kasancewa sauran kwana daya sauran kwana biyu sauran kwana uku ba kamar yadda aka yi wa mutanen annabi salihu ba da yace musu tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku je ku zauna a gidajenku kwana uku ne aka ba ku kwana uku ne wannan shine shi kansa wannan jiran tashin hankali ne azaba ne saboda sun san annabin Allah ne ba zai musu kariya ba to ita kuwa galibin azabar Allah tana zuwa ne wato kamar yadda Allah ya faɗa anan bal ta'tihim babta su bar wannan maganar cewa yaushe alƙawarin yaushe azaba yaushe wa'adin Allah zai zo su bari za ta zo musu babtatan barabe ba tare da wani sauraro ba tare da wata alama ba fatabhatuhum sai ta imautar da su fala yastati'una raddaha dan haka ba za su sami ikon ije ta ba kawar da ita wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba ba za a kyale su ba ba za a yi musu jinkiri ba a ce yanzu an janye ta to duk wanda wannan ya nuna wannan ga wanda azaba za ta sauka a gare shi ko kuma ga wanda mutuwa za ta sauka a gare shi haka mutuwa ita ma take shi yasa mutuwa a zuwan alƙawarin Allah ne kuma zuwanta babtatan yana daga cikin wato abin neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga mutuwar fuja mutuwa wadda take zuwa babtatan domin azaba ce za ta imantar da mutum abinda lokacin da ba ka tsammani shikenan sai haduwa da Allah to kuma a lokacin nan idan mutuwa ta zo babu zancen kawar da ita babu zancen gudu babu zancen sauraro shine cewa Abdullahi yake cewa wa man lam yatadhakkar qabla al-maut lam yanfa'ahu at-tadhakkur duk wanda bai wa'azi ba kafin saukar mutuwa to wa'azi ba zai amfane shi ba domin yayin nan idan mutuwa ta riga ta zo an rufe kofar tuba wa'azi ba zai amfani mutum ba to sannan Allah ta'ala yace wala qadistu zi'a
wala qadistu zi'a bi rusulin min qablika fa hafa bil ladina zaqiru minhum ma kanu bihi yasda'un qul man
a bi rusulin min qabli hakika an yi izgili da manzanni a gabaninka dan haka kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri wannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ambata masa abin da ya samu annabawa a gabansa dan haka sai ya ce tunda shi ma annabi ne kuma ma shi ne shugaban annabawa su sun yi hakuri shi ya kamata shi ya fi cancanta hakurinsa ya zamanto di ya fi nasu fa haqa bil ladina sakhiru minhu ma kanu bihi yastahzi'un waɗanda suka yi wato izgili daga cikinsu daga cikin waɗanda annabawa suka zo musu sai abinda suka kasance suna yin izgili da shi ya zo ya sauka a kansu ya kewaye su shi ne sakamakon wato ma'ana duk waɗanda suke izgili da Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah akwai sakamako ɗin nan zai sauka a kansu zai kewaye su wato ba za su guju ba dan haka kada ma a nemi gaggauta shi dan haka ba abinda ya cancanci mai kira ya zuwa ga Allah mai koyi da tafarkin annabawa ya yi shi ne idan ya yi kira da idan ya yi umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna to ya yi haƙuri har zuwa wa ya yi haƙuri akan abin da zai same shi izgili da za a yi da ayoyin Allah wannan wato ba zai tafi haka ba Allah zai yi sakayya a kansa to sannan Allah ya ce qul man yakla'ukum bil layli wan nahari minar rahman ce ne wane ne musu gaya musu wane ne yake tsare ku yake kiyaye ku da dare da rana daga Allah wato daga azabar Allah ar-Rahman wane ne yake tsare ku daga Allah ar-Rahman balhum an dhikri rabbihim mu'ridun amma su kabari wato bar wannan magana su wato masu bijirewa ne masu kauda kai ne gabarin ambaton ubangijinsu wato baya ba sa tunani kan wato jin tsoro akan kamun Allah akan kamun Allah da kuma saukar azabarsa wannan Allah ta'ala ya tunatar da su ne da rahamarsa bayan Allah madaukakin sarki ya yi lallashi ga manzon Allah ya yi masa tasliya to sai ya tunatar da su da cewar saurara musu da Allah madaukakin sarki ya yi ya kyale su kuma yake tsare su dare da rana wannan abu ne wanda yake daga Allah ba wani ne wanda yake zai iya hana azabar Allah sauka akan su ba Allah madaukakin sarki ni'imarsa ce da rahamarsa shine ya sanya Allah ya saurara musu domin hikimomi saurarawar da Allah ya yi ba yayi bane dan tilas saboda hikimomi wanda cikar ilimi ne domin abinda Allah yake kaddarowa ba wanda ya san sirrinsa sai abin ya faru yana daga cikin hikimomin da ke cikin wannan shine cewa da yawa za su zo su musulunta da yawa ƴaƴansu in aka kyale su suka ci gaba da hayayyafa su in ba su musulunta ba rabon waɗansu ne da za a haifa domin su musulunta idan da azabar ta zo Allah ya halakar da su rabon waɗannan wanda za su musulunta ba zai samu ba domin ba za a haife su ba to hikimomi irin waɗannan na Allah ba za ka san su ba Allah shi ne kadai ya bar maka kansa sani domin duk abin da Allah madaukakin sarki yayi yayi shi ne da hikima kuma dan adam saboda tsananin jahilcin sa shine yake sanya yake cewa a gaggauta zuwan abin da lokacin sa bai yi ba to Allah madaukakin sarki ya kuma zargi masu wato bujirewa ga barin ambaton Allah yayin da ya zamanto Allah madaukakin sarki yana saukar da ni'imar kariya a gare su sai yace kuma amlahum alihatun tamna'uhum min dunina ko kuwa bar wannan ma magana da suke da sun manta suna bujirewa ga barin ambaton Allah to suna da waɗansu iyayen giji ne ababan bauta tamna'uhum min dunina da suke tsare su daga gare mu wato suka tsaya zasu ce zasu kare su daga saukar abinda Allah madaukakin sarki yayi nifi to Allah yace la yastafi'una nasra anfusihim su kuma kan da suke bauta ma ba su da ikon taimaka ma kawukan su wala hum minna yushabu kuma su ba za su samu tsari kariya daga gare mu ba a wato ba za su kasance suna kasance tare da mu ba as-suhba ita ce za ta sanya samun kariya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innani ma'akuma ni ina tare da ku to kuma kan ba za su kasance tare da mu ba balla wato su da suke bauta ma wannan Allah kuma kan nasu da suke bauta ma ba za su taimaki kansu ba kuma su waɗanda suke bautar ba za su kasance suna tare da mu ba ballanta nasu samu sani daga gare mu wato ba za su samu kariya daga gare mu ba saboda kasancewar sun kasance tare da mu domin sun yi ma Allah tawaye yayin da suka bauta ma wannan Allah to sai Allah ya ce bal matta'na haula to kabar abinda suke tawahumi na abinda suke tsammani cewa gumakan su za su amfana musu wani abu ko za su ije musu wani abun mummuna mu kabar wannan wahamin da suke yi matta'na haula waɗannan mun ji yadda su dadi wa aba'ahu da su da iyayensu wato mun rayar da su da iyayensu hatta qala alaihimul umur har shekaru suka tsawaita a gare su suka samu tsawon rai saboda haka tsawon rai sai sanya su rubi suka yi tsammanin kan cewar kamar yanda jiya ta kasance lafiya yau ma ta kasance lafiya gobe ma haka za ta kasance jibi ma haka za ta kasance to wannan shine illar wato mutum ya samu tsawon rai kuma yana cikin kekasar zuci sai ya rubu ya zama kuma shedan yana ta iza shi akan rubu to shine wannan Allah yake ishara gare shi to sai Allah yake afala yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha duk da wannan shin ba sa gani muna zai kema kasa muna tawaye ta daga sassanta me tawaye kasa ma'ana muna rage musu karfin su mutane suna ta musulunta sai karuwa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi masu shirka sai raguwa suke yi shine tawaye kasa daga sassanta domin a lokacin nan ba a bude waɗansu garuruwa ba duk da waɗansu malamai sun ce wannan ayar ita ce kadai ayar da aka saukar da take madaniya da aka saukar da ita a wannan sura saboda haka suna nufin wato samun nasara da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da kabilu suke shiga cikin musulunci kuma suke shiga cikin yarjejeniyar alƙawari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Khuza'a suka yi to wannan shine tawaye kasa daga sassanta amma a bisa cewar wannan ayar ta sauka ne a Makka abinda ake nufi da tawaye kasa daga sassanta shine rage adadin mushrikai da karuwar adadin musulmi domin gab da zuwan hijira gab da hijira musulmi sai da karuwa suke akwai waɗanda suke daga cikin baki da suka zo suka karba addinin musulunci musamman a shekara ta biyu kafin hijira da mutanen Madina suka zo suka karba addinin musulunci haka ya zamanto kan cewar musulmi sun yawa sannan kuma da hijirar waɗanda suka tafi zuwa Habasha hijirar su zuwa Habasha ya da ƙara karfafa addini domin sun kai addini zuwa wata ƙasa da to ba sa gani waɗannan alamu ne kan cewa al'amarin su a cikin tawaya yake al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙari yake to sai Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu sai ya ce afahumul ghalibu to yanzu su ne wanda za su rinjaye ko ku annabi sallallahu alaihi wasallam balil ghalib wanda zai rinjaye shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan ba da labari ne da gaibu to sai Allah ya ce kul inna ma unzirukum bil wahyi ka gaya musu cewa ni kadai dai ina yi muku gargadi ne da wahayi wato gargadi da nake muku daga wajen Allah yake ba ni ne nake kirkirar sa ba dan kashin kaina bane nake yi dan isar da sakon Allah ne. Dan haka wannan wannan gargadi da nake yi ba ni da zabi daga Allah yake. To wanda ko yake jin gargadin Allah, to gargadin wa zai ji? Wala yasma'u summu du'a, wato al-summu kurani, kurani ba sa jin kira. Idan ma yun garun, ko da an gargade su, ko da an yi musu gargadi, wato kafirai an kamanta su da kurani saboda yanda ba sa jin gargadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Domin gargadin alqur'ani ya ishi duk irin kekashewar zuciya ya fadakar da ita. To amma wanda ya riga ya rufe zuciyarsa saboda ƙaryatawa da kuma ganin da kuma shakka akan gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi tamkar kurma ne. Kurma ko duk irin kururuwar da zaka yi na kira ba zai ji ba. Da zaka yi tai masa, da zaka yi tai masa ihu kan cewa ka gudu ka gudu gashi nan ana binka, haka zai tsaya har sai an kama shi duk gargadin da zaka yi masa. To haka kafirai suke. Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu da toshewar kunnan basira. Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin alqur'ani. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma nawwir qulubana bil qur'an wa nawwir basairana bil qur'an. Allahumma yassir umurana bil qur'an. Allahumma farrij humumana bihi ya رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من الفائزين. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذه الليالي العشر الأواخر من الفائزين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك. اللهم أعطنا من فضلك. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اكشف علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.